Daga muryar Amurka a Washington DC. Sashen Hausa ne na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da radio amfani, sarauniya da kuma niya duk a Nijar. Haka kuma a can kuma su a kasar Ghana ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma kaso kan cikin yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Daula Salim,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Kasancewar ranar Juma'a muna magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi har ma da wasanni kai har ma da magana addini. Yau ma 21 ga watan Satumba shekara ta 2018 maganar kenan.
To duk ranar 21 ga watan Satumbar kowace shekara ita ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin rana ta duniya game da zaman lafiya, inda yau ne kuma ranar ta zagayo.
Wannan rana ne babba wanda ya kamata mu ga cewa mun zauna mun yi waiwaye mun duba. Ba garin da ya kamata zauna a waiwaye a duba zaman lafiya kamar jihar Borno. In ka duba yadda muka samu kanmu da kuma yau da kuma me muke so gobe ta zama. Shi yasa muka ga zamu yi amfani da wannan dama domin a tara masu ruwa da tsaki a ga ya za a yi a zana a samu zaman lafiya a Borno kuma a notice gaba daya.
Shin tambayar da muka muku a yau sannan kuma zamu ba ku dama domin kuma a dama da ku kasancewa muna maganar zaman lafiya ne wanda ya shafi kowa. Lambar da za ku same mu ita ce alamar tarawa 1-202-2-2-2-2-5-2-6-5-5.
To bayan tattaunawar kuma da wakilin mu zamu saka tawar da Haruna Dauda yayin da wani babban jami'in shirye-shiryen kungiyar wanzar da zaman lafiya a jihar Borno, za kuma mu tattauna da wani wakili ko jakadan zaman lafiya mai suna Bukar Al-Amin daga Abuja, Nigeria.
Tambayar da muka maku a yau ita ce shin ta yaya ya kamata mu cimma wanzuwar zaman lafiya a kasashen mu musamman a Najeriya da ake fama da rikice-rikicen addini da na kabilanci da kuma manoma da makiyaya.
Sakon farko daga Shehu Adamu Rijo yace to ya kamata dai mu sani cewa a rayuwa babu abin da ya fiye mana lafiya da zaman lafiyar mu dadi. Saboda haka mu saka wannan a gaba, mu sani cewa arziki ko mulki ba za su muru ba a gare mu matakar babu zaman lafiya.
Haka ne kuwa. Sai sako na gaba inda ya fito daga Abdulsalam Maiwalda Dambam inda yake cewa salam yau da gobe, hakika zaman lafiya abu ne mai muhimmanci. Mai mahimmancin gaske don haka muna iya yada zaman lafiya a masallaci da ma kasuwanni ko da ta hanyar mu'amala da mutane.
To sai kuma Dauda Musa ba rigima Danduma yace salam yau da gobe, hakika duk jaririn da ya hana maman shi barci to shi ma ba zai rintsa ba. Da fatan zamu dinga kai zuciya nesa kafin daukar wani mataki. Yau da gobe ina yi muku fatan alkhairi.
To mun gode. Sai sakon Garba Bala Garba inda yake cewa mafita shine a cire kabilancin yare ko addini kuma a yi mulki na adalci da gaskiya. Daga ƙarshe a ba ma kowa haƙƙinsa.
Dama takin wannan shekarar na zaman lafiyan shine haƙƙin dan adam da kuma yadda ya kamata a kiyaye shi din.
To
sai Dauda Umar Januhu Allah na faɗa dai ce daga jihar Zamfara ya rubuta sakonsa. Tabbas yau da gobe Hausawa sun ce zaman lafiya yafi zama dan sarki, kuma hanyoyin da ke kawo zaman lafiya su ne kamar haka: haƙuri da juna, kau da kai, da kuma tabbatar da adalci ga kowa. Tabbas hakan shine ke kawo zaman lafiya.
To sai sakon Mamu Salihu Kauran na Moda inda yake cewa yau da gobe ta hanyar bin oda da doka, haka kuma hukumomi su daina nuna bambanci a tsakanin al'ummar su.
To sai kuma sakon Alhaji mai hula a askira yace gaskiya zaman lafiya yana da muhimmanci sosai, Allah ya bamu zaman lafiya a kasar mu Najeriya baki daya.
To sai Abubakar Kawu Girgir inda yake cewa zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali.
To bayan Kawu Girgir sai Aliyu Usman Taka lafiya yace yau da gobe yawan fadan kabilanci da na makiyaya da manoma musamman a kasa ta tarayyar Najeriya ya samo asali ne sanadiyar kin aiwatar da hukunci mai tsanani ga masu aikata wannan munanan hali.
To sai sakon Yahaya da No Azare jihar Bauchi da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare inda suke cewa hanyoyin dai su ne kyautata bangarori baki daya tare da daina nuna kabilanci da ya kamata.
Sai kuma Alhaji Ibrahim Dauda Fika yace gaskiya matsalar ta shugabanni ne, maimakon su hada kai a kawo zaman lafiya da ci gaba sai su ingiza wutar rikici dan su bata shugaba mai mulki.
To sai Yusuf Hamza inda yake cewa zaman lafiya abu ne mai yiwuwa, amma fahimta da gane bambance-bambance akan addini wannan kowa ya san aqidarsa.
To sai kuma sakon Aminu Adamu Malam Maduri yace salamu yau da gobe ikon Allah. Hakika wannan abu ne mai kyau da ya kamata shugabanni da malamai su tabbatar a tsakanin kabilu da addinai ku tashi lafiya.
To sai Ibrahim Jalu shi kuma cewa yayi kyautatawa juna da hakuri.
Hawwa Aliyu tace hakuri da juna, yin adalci ga kowa shike kawo a zauna lafiya.
Sai Sani Dahiru Tudun Wada inda shi kuma cewa ya Allah ka zaunar mana da kasar mu Najeriya lafiya da ma Afirka baki daya.
To amin. Sai Ali Kiyari Balamba Alsa haka ne yace salamu yau da gobe, san zaman lafiya da rungumar juna tsakanin al'umma abu ne mai kyau koda kuwa addinin ku ba daya bane.
Haka ne fa, haka ya kamata ai ko Malam Usman.
Wannan gaskiya.
Sai sakon Saidu Gagiyo Allah sana fada sunan wannan da yake kakamma wannan da gefan ku ne yan fulani. Ya ce salamu yau da gobe, zaman lafiya da juna shine gagarumin ci gaba a cikin al'umma, da fatan zamu ci gaba da zama da juna lafiya ba tare da bambancin addini ko kabilanci ba.
To amin. Sai kuma Yunusa Tanko Bani Umbaka wanda Bahaushe yace shine tanka, yace nuna kabilanci ko addini rashin fahimta ne, Allah ya sa mu gane.
To sai sakon karshe inda ya fito daga Umar Abdullahi Gambaki inda yake cewa salamu yau da gobe, hakika ta hanya ɗaya ce muke ganin za a iya samar da zaman lafiya, hanyar kuwa ita ce yin adalci da kuma jin tsoron Allah.
To mun gode a ci gaba da aiko mana da sako a cikin shirin yau da gobe. Kasancewar jihar Borno tana ɗaya daga cikin garuruwan da ta sha fama da tashi-tashin hankula da kuma buƙatar a ga zaman lafiya ga ko ina, amma musamman ita jihar ta Borno. Wakilinmu ya tattauna, wato Haruna Dauda Biyu ya tattauna da wani jami'in kula da lafiya ko kuma ƙungiyar da take wanzar da zaman lafiya a jihar, ga dai yadda suka yi a tattauna.
Haka da farko zaka so mu gabatar min da kanka.
Okay, sunana Ambassador Amishew, ni ne regional coordinator na civil society lecture da kuma na peace ambassadors na northeast gaba daya.
Ranka dai kamar yadda aka sani, yau ranar 21 ga watan September rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware saboda zaman lafiya, da ake cewa World Peace Day. Kai ne kake shugabantan kungiyoyi masu zaman kansu a jihar Borno, kamar ya wannan rana take gare ku ne?
Wannan rana ne babba wanda ya kamata mu ga cewa mun zauna mun yi waiwaye mun duba. Ba garin da ya kamata a zauna a waiwaye a duba zaman lafiya kaman jihar Borno. In ka duba yadda muka samu kanmu da kuma yau da kuma me muke so gobe ta zama, shi yasa muka ga zamu yi amfani da wannan dama domin a tara masu ruwa da tsaki a ga ya za a yi a zana a samu zaman lafiya a Borno kuma a northeast gaba daya.
Wannan rana ta zo ne a daidai lokacin da ake samun wasu matsaloli, wasu hare-hare ma a wasu ƙauyuka hakan nan a jihar Borno. Kamar ta yadda kuke gani za a bullo ma wannan lamari ne don a kawo ƙarshen irin wannan matsala, musamman ma na hare-hare, da ganin cewa kamar abin ya lafa kuma ya sake dawowa.
Abin da ya da ka sani yaki cinyewa, amma still mu abin da zamu ce shine muna da fata akan cewa za a ga ƙarshen wannan abin. Gwamnati tana kokari, amma still muna kira ga gwamnati ta ƙara kokarinta, because ainihi role ɗin ko ne gwamnati ta ga cewa ta kare ran mutane shine babban abin. Kokarin su suna yi, amma don za mu yi amfani da wannan dama na She Wolf Feast Day yadda kowa yake a duniya mu yi kira ga mutanen nan su akan cewa su yi hakuri su aje bindigogin su a zauna a tattauna a duk duniya ba inda in ka tada hankali kai baka samu kwanci hankali ba wanda ka dame shi shima ba zai samu ba so muna amfani da wannan dama akan su yi hakuri su zauna su zo a zauna a teburi a ga cewa an samu zaman lafiya domin in ba zaman lafiya ba cin gaban al'umma
wannan matsala har ya yadu zuwa bangaren yankin tafkin Chadi wanda kuma kai kake wakiltar ma kungiyoyi masu zaman kansu a can kamar menene ki dada fada da wannan matsala ne da ana maganan jahar Borno ya zamanto ya shiga bangaren Yobe yanzu shir are musu gabacin Najeriya ya zada ya tsallaka ma zuwa kasashen ketare
eh in ka duba abin kasashen da kai kira din nan guda hudu gaba ɗayan ka duba koman mu ɗaya ne amma ka duba babban matsalan da yake taimakawa na rurawan wannan abin shine in ka duba ainihi borders din mu kewaye tsakani ba wani security na kirki banda hakan ma an ka duba ainihi a baya an yi sake an bari abin ya zo ya zama yadda ba za ka iya gane wane ne dan juma da dan jumai ba saboda haka shi yasa kake ga abin yana tafiya still dai kiran da zamu yi shine ma ba mu Nigeria kawai ba region na lecture din gaba daya akan a zauna a zama ana amfani da hanya guda daya da za a kawo karshen wannan abin domin har yanzu tafiyan ba zauna an daure tsintsiyan ya zauna bakin ki daya ba
kamar ta hanya za a bi a daure saboda a samu baki daya a cigaba da tafiya wuri guda
eh ya kamata a zo da hanya guda daya wanda ake kiran shi regional strategy na kowane ne ya yadda ya za a yi a bima wannan abin yana da wuya domin yana neman duk kasashen nan suna da demokrasi wayansu abun ba zai yiwu ba sai majalisu sun sa hannu da sauransu duka dai yadda kiran da zan yi shine a gaggauta a ga cewa an zauna an tattauna cewa ya za a yi amfani da hanya guda daya yadda za a yi matsalan nan a yi shi kowa ya futa
to kana gani kamar za a samu ci gaba ko kuma za a samu zaman lafiya mai daurewa ganin cewa ana maganan mutane su koma inda suke kuma ana ci gaba da kai har-hare wasu kauyuka haka na ƴan kwanakin nan
eh a ƴan kwanakin nan in ka duba abun akwai matsaloli a ciki zancen koma kowa yana da incin ya zauna inda ya ga dama gwamnati kanta da fariya da ta dauki abun ba haka amon sun gane yanzu abun ba laifi ne daga gwamnati kawai ba kira ne still zamu yi ma mutane akan cewa wannan tafiyan da ake din mu duka ba zai haifar da ya mai ido ba saboda haka a bar mutane su koma gidajensu a bar su a zauna zaman lafiya in mutane suna da korafe-korafen su a zo a zauna a tattauna ba abin da tattauna ba zai kawo ba a tattauna a ga cewa menene matsalan sai a samu a cimma burin zaman lafiya a kasashen mu gaba daya
nagode kamar ko abin da kake so ka kara wanda ban tambaye ka ba
eh kira zan yi ga ma kowa da kowa masu ruwa da tsaki duka akan cewa ai amfani da wannan rana domin kowanne matsala kake da shi in ba zaman lafiya ba za ka cimma ba so amfani da wannan rana in bindiga ne ka aje shi in kana da matsala ne da mutum ma a yafe shi domin zaman lafiya shine ainihin abun farin da dan adam yake bukata
a zauna lafiya
duniya
ma mun gode Fatini Jar
to madalla kai tsaye ta waya kuma muna tare da wani jakadan zaman lafiya daga garin Abuja don jin yadda ya kamata mu rungumi ɗabi'ar zaman lafiya tare a kasashen mu da kuma jibintar junan mu
haka yake to assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah
barka da shigowa wannan filin
Nagode barkamu da warhaka.
Yawa to da wa muke magana kuma daga wata kungiya ta zaman lafiyar.
Babu shakka kuna magana ne da Ambassador Bukar Al-Amin wanda yake babu shakka jakada ne na zaman lafiya a ƙarƙashin kungiyar United Peace Federation.
Haka
wanda kowane lokaci da biyar wannan kungiya ita ce samar da zaman lafiya a duk sassan duniya a kuma kowane lokaci. Abu ne kuma babu shakka sananne cigaba na al'umma ba ta samuwa ba tare da an samu zaman lafiya da kuma kyakkyawan zamantakewa da makwabta ba.
Haka ne.
Shi ya sanya aka ɗauki ƙuduri na musamman akan a samar da jituwa mai kyau a tsakanin al'umma. Sannan kuma a kowane lokaci a dinga yin faɗakarwa domin a tabbatar da zaman lafiya da kuma wanzuwarta.
Wannan haka ne. To a Malam Bukar, yawanci zaka ga cewa musamman ƙasashenmu na Afirka ko ƙasashe masu tasowa, gila ba Afirka kawai ba, ma za ka ga da su a yankin gabas ta tsakiya ne da sauransu, zaka ga muna da matsaloli. In muka ɗauki misali da ƙasarmu Najeriya, misali zaka ga akwai matsalar ƙabilanci, faɗan addini,
Fulani
da makiyaya na cewa kowa da abin da ya sa a gaba. Wani lokaci ma za ka ga tsakanin mabiyan siyasa ne wannan da na wannan, sai ka ga rikici ya faru. Me za ka yi mana shimfiɗa a kan wannan?
To bin haƙiƙa waɗannan matsaloli ne wanda kamar yadda ka faɗa ya addabi kusan dukkan sassan ƙasar nan ta mu ta Najeriya, ba kuma nan kaɗai ba, a dukkan fannoni na al'amura ana samun wannan ƙalubale. Kuma bayan haka abu ne wanda yake da kyau mutane su mai da hankali a kan shi, shi ne a samu faɗakarwa na yau da kullum, kuma abin a shigar da shi a jikunan mutane har su fara kyamatar ƙiyayya da kuma ƙabilanci da sauransu, wanda shi ne zai janyo a samu kyakkyawan zamantakewa wanda in wannan ya tabbata zai kawar da zama irin na ɗarɗar da kuma zama irin na rashin lafiya. Amma abu ne kuma wanda yake da muhimmanci mutane su mai da hankali a kai shi ne samar da ilimi na addini, ko ba komai idan mutum ya samu kyakkyawan ilimi nagartacce na ilimin addini,
ko da wani addini yake kenan,
musulunci har da ma addini na Christianity, za ka ga abinda a kowane lokaci ake sanarwa ake koyarwa shi ne a zauna da juna lafiya, kada a takali makwabta, kada a yi faɗa da mutane. Akwai ma a wata aya a cikin Bible da ke cewa idan mutum ya mare ka kuncin ka na dama, ka ba shi kuncin hagu
ya ƙara mare ka.
Kaga wannan yana tabbatar maka da cewa ashe su ma ba kaunar ganin fiti
daga
ana tuntunu da juna ba. Haka nan koyarwa na musulunci ya nuna mana cewa idan kana son abu mai kyau ma kanka, to ka yi fatan
yadda
makwabcinka shi ma wannan abin shi ne ka fito gare shi. Idan kana son imaninka ya tabbata, kuma ka samu karɓuwa daga gurin mahaliccinmu Ubangiji. Saboda haka yana da kyau mutane a mai da hankali akan koyar da al'umma addini, kama daga addininmu na musulunci da kuma addinin Kiristiyaniti da duk mutum da addinin da mutum yake. Babu addinin da yake cewa a je a yi faɗa da juna a tada zaune tsaye kuma a yi tattar zoma. To abinda aka rasa shi ne ilimin addini da ilimin zamantakewa da juna a cikin lumana da kwanciyar hankali.
Akwai wasu masu kallon al'amuran yau da kullum da suke ganin cewa yawanci ana samun rikice-rikice, kuma tushen abin shi ne wani lokaci rashin adalci daga shugabanci. A matsayinku na masu kallon zaman lafiya da yadda za a zauna lafiya, kuna kallon haka?
Babu shakka rashin adalci daga shugabanci yana zama musabbabin abubuwa da yawa, ba kawai rashin zaman lafiya a cikin al'umma ba kadai. Hatta ana samun rashin biyayya ga shugabancin. Idan alal misali shugaba bai adalci ba, baya kwatanta adalci, yana nuna bambanci, yana nuna ra'ayi da sauransu. Babu shakka abu ne sananne za a zai samu ƙalubale na yin biyayya gare shi. Saboda haka yake da kyau shugabanninmu kafin su ce mu yi musu biyayya, su ɗin ya zamanto suna kwatanta adalci. To wannan duka yana ta'allaka ne da ilimin addini. Idan aka ce mutum ya koshi da ilimin addini, ilimin addini yana koyar da
zamantakewa,
sannan yana koyar da idan aka mai da hankali gaba ɗaya zaka ga abin ginshikinsa, tubalinsa shi ne ilimin addini. A mai da hankali akan sanar da mutane ka'idoji na zamantakewa da kuma abin da zai haifar da zaman lafiya da kwanciyar hankali. A ta ci gaba na ƙasa ba zai samu ba ba tare da an samu kwanciyar hankali ba. Yau idan aka ce ana fitintini, duk kuɗin da kake da shi, duk abin da ka mallaka, duk abincin da ka tara a gidanka, ba zai yiwu ka ji daɗin abincin ma da zaka dafa a gidanka ka fitin ba, don ma ka iya dafawa idan akwai tashin hankali. Amma idan aka samu kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya, a wannan lokacin ne zaka tafi neman abincinka, ka dawo a ma marhaba da dawowa, sannan iyalinka su ɗauko abinci su ajiye a gabanka, kai ta matela ka zauna ka ci abincin nan
ka samu damar santi
koshi kuma kai Allah godiya.
To zai,
amma idan babu kwanciyar hankali abincin kana ganin ki bari za ka kai gaba saboda ba zai turu gare ta.
To zai, eh to
sanya ci gaban al'umma yana ta'allaka da samun kwanciyar hankali da zamantakewa mai lafiya da nagarta.
Eh to a matsayinka na jakadan zaman lafiya Malam Bukar Al-Amin, yawanci zaka ga kamar misali a da ko shekarun baya da suka shude iyayenmu ko kakanninmu, idan ni manomi ne kila na gama noma gona ta dan kiraren da ya rage zan zo in cewa Bafulatani Malam Bukar kai kila Bafulatani ce to shiga gona ta da shaninka ka su ci kirare su samu su yi kashi a cikin gona ya zama taki a gonan nan saboda baɗin damuna ta dawo in samu in yi shuka ta ta yi tofo da kyau ko ta bada yabanya mai kyau. Ya aka wannan ya tafi me ya hada wannan kaga cewa ba a san wannan ya bi ta nan Bafulatani bai isa rayuwa ba manomi ba, manomi bai isa rayuwa ba Bafulatani ba, wannan haka yake tun asalin duniya. Me kuke kallo akan wannan?
Babu shakka wannan kamar yadda ka fada abu ne wanda sananne a lokuta da suka gabata ko shekaru masu yawa da suka gabata da yake akwai zaman lafiya da kwanciyar hankali da lumana a tsakanin makwabta, ko ba komai tsakanin makiyayi da manomi akwai makwabtaka. Babu yadda za a yi kai noma ba tare da taki ba, haka nan kuma dabbobinka ba za ka yi kiwata su su samu ingancin kiwo ba tare da ka amfani da waɗansu karmani da waɗansu kayan abin nan noma wanda ake nomewa wanda manoma su suke samar da waɗannan. Kaga a ce hannun dama ke wanke hannun hagu, hannun hagu ma ya wanke hannun dama. Idan aka samu rashin jituwa da rashin zaman lafiya a tsakanin makwabtan nan guda biyu, ina tabbatar maka hatta gaisuwa za ka yi wa mutum gaisuwa ka ce mai ina kwana, sai ya bi agogonsa ya tabbatar kin da safe ne kuwa kake masa gaisuwan nan saboda bai yarda da kai ba. Amma idan aka tabbatar da an samar da zaman lafiyan nan da zamantakewa lokaci bai kure ba, ko a yanzu idan aka mai da hankali akan koyar da mutane muhimmancin zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma kasancewa zaman lafiyar nan yana ta'allaka da kai kanka kai ibadanka ta karbu, to wannan zai tabbatar da dawowa da zaman lafiya a tsakanin makwabta. Idan aka sanar da mutane ilimin addini, a nan ne za ka san ilimin abinda zai sanar da kai ko kuma haƙƙin da yake yara ta a wuyanka na makwabcinka, ba za ka taka ba saboda kana tsoron kada ka taka haƙƙin wani kai ibada a ƙidar ban ibadanka. Idan mutum ya san cewa ayyuka da kake yi na ibada yana ta'allaka ne da bin ka'idoji da aka gindaya maka kafin ka yi su sannan zai za a karɓa, za ka
takasantar
da kuma mai da hankali akan haƙoƙin mutane. Shi ya sanya nake yawan mai da hankali akan cewa mutane su koma
ga karatun
al'adunmu na gargajiya, ba su taɓa cewa mu je mu faɗa da mutane ba, don ma aka koma a gargajiyance. Haka nan in aka zo a addinance, shi ya sanya a kowane lokaci mukan yawan maimaita mutane cewa a koma a wawaye addinan nan da nake.
Kamar da kai magana al'ada, akwai tibi da Fulani, zaka ga ana wasan kabila da tibi da Fulani, amma yanzu sai fada da irin wannan shi ne. In an san al'adar za a koma a gane ya kakanni suka zauna da juna.
babu shakka a al'adance akwai wasanni wanda yake tsakanin Bafulatani da Babarbari, haka nan akwai wasanni da yake tsakanin TB da Bafulatani wanda ma an amince TB ya je ya kama saniya.
Bafulatani
kunya yake ji
yace ba ni
yace kamar man dabba ta, haka nan Babarbari zai yi shiga riga ya tafi nono ya sha bara
kamar yadda ina zo Abuja nake tsokanar ka
Bafulatani ma ka ce a
shine nace kamar yadda nake tsokanar ka
kanana muna tasowa Fulani suka shigo cikin gari da duka suwa su shiga rururukan mu gidajen mu ko ba yi musu ba sannawa ba komai su zauna su ci abinci su wuce su ci a yana bayan
shi shine nace malam Bukar
idan aka dawo wannan kada ya isa mu samu zaman lafiya tsakanin juna.
Shine nace kaga yanzu kamar yanzu muna shiri ga ni Bafulatani ne nan a haka kamar yanzu gidan nan naka na can garin kaga ina zo kawai sai dai ka fita kaman bayan da zakai
ne ka to malam Bukar nace kana ganin zai yiwu a ce makiyaya ba za su cika kan iyakokin wasu garuruwa da dabbobin su ba, kana ganin akwai yiwuwa haka?
Kware wasu na ganin shi yadda da kawo rikici sosai.
Wato akwai koyarwa kamar yadda na faɗa na addini wanda akwai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya magangano akan yin kiwo ma akan iyaka
kwarai
gudun kar ka fada wa abin da bai dace ba. Shi ya sanya idan aka fahimci rayuwa ita rayuwa kanta karatunta ake yi, idan ka jahilci tafiya irin ta rayuwa za ka riƙe yin kuskure. Shi ya sanya yana da kyau sarakanmu na gargajiya ko da ba za a tara mutane a koyar da su addinin nan kai tsaye ba, a nuna musu hanyoyi da za su samar da zaman lafiya a juna, sannan yadda za a kiyaye haƙƙoƙin mutane
kada
a afkawa haƙƙin wani, wannan zai jawo a samu kwanciyar lafiya mai ɗorewa. Amma idan ba haka ake kawai sai a lokacin da ake son ƙuriyar mutane ne 'yan siyasa za su zo su tattara ku su muku maganganun da kuke son ku ji, idan kuma kuka gama jefa musu ƙuriyu ba za ku sake ganin su ba tsawon su shekaru guda huɗu. To kaga wannan ba su yawa mutane a adalci ba kuma ba su kyauta ba, yana da kyau karo bisa karo suna samar da koyarwa na fahimtar da mutane da wayar da mutane saboda ba ne lokaci ya tsire an zo an samu matsala sannan za su zo suna gwaje-gwaje don su samar da zaman lafiya ba. Ita zaman lafiya idan ta samu bayan an samar da zaman lafiya renon zaman lafiyan ake yi saboda ya ɗaure ya zauya wanzu. Idan aka samar da zaman lafiya ba a yi renon zaman lafiya
ba
an yi baya ba
za a koma gidan
an yi baya ba kenan. To yanzu cikin kalma ɗaya ko biyu ƙasa da minti ɗaya me ya saƙonka ga matasa masu sauraron ka?
To ina wa matasa kira da kakkausar murya su maida hankali a wajen biyayya ga iyaye, saboda ko ba komai idan za su saurari iyayensu babu wani wanda zai haifi ɗaya ya kuma nuna musu su je su yi abin da zai halaka su, saboda haka idan da za su koma su yi wa iyaye biyayya su bi umarnin iyaye, sannan kuma su mai da hankali a kan samun ilimin abin da ya kawo su duniya, saboda ko ba komai Allah ya halicce mu ne domin mu bauta mishi, bautan nan ne ka san yadda za ka bauta Allah, saboda haka ne yana da kyau matasa kamar yadda nake ganin abin sha'awa yanzu babu shakka za a ga gari da yawa za ka tarar da matasa sun yi hoɓasa suna iya kokarin su koyi addini, to yana da kyau waɗanda ba su fara ba su ma su bi sahu saboda kar a bar su a baya, ko ba komai dai duniyar nan barin ta zame ko ba jima
ko wadani,
saboda haka yana da kyau matasa su mai da hankali su san addini su mai da hankali kuma wajen biyayya ga iyayensu. Idan ba da yawa iyayenka biyayya ba kuma wata rana uba za ka zama
zai ba laye
ba kuma za a ma biyayyan nan ba ƙarshe kuma ka bar duniyar nan ka koma lahira. Babu shakka
an yi babu babu
irin wannan yanayi a ranar kiyama
to an samu
ba za a shiga wuta ba kai ba.
To mun gode sosai malam Bukar Al-Amin, mun gode da lokacinka. Yawwa, to yanzu kan dole mu tattara namu a madadin
Daula Salim
sai kuma Daniel Brown da yawa da umarnin shirin da injiniyan mu na yau Mr. Joe sai ma Hafizu da yake nan yake tare da mu, muke cewa mu zama lafiya sai Allah ya kai mu wani sabon makon, ai hutun ƙarshen mako lafiya.
Allah sarki daya shi muke bautawa kai ne.